Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 17 ga watan Fabrairun shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Zuwa yau Litinin, yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran a shekarar zaɓe ba, saboda hakan zai shafe shi a siyasance. Amurka da ƙasashen Turai sun samu rarrabo kawuna bayan wani muhimmin taro kan tsaro da aka yi a Jamus.
Kanin labaran kenan aka saurara. Da yammacin jiya Alhadi, mayakan kungiyar Boko Haram sun yi yunkurin kai hari jihar Yobe, amma sojojin Najeriya sun daƙile harin.
Boko Haram din nan suka yi wogayya, suka kwararo za su shigo jihar Yobe. Domin mun gane yanzu duk gaba ɗaya target ɗin su Yobe da Borno ne suke so su lalata.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno ya kai wa 'yan gudun hijira ziyara a jamhuriyar Nijar. Ko menene dalili?
Dalilin da ya sa muka zo, muna da mutane Najeriya kamar 120,000 a kasar Nijar. Mun zo ne mu gansu, mun zo ne mu tallafa musu, mun zo da abinci.
Haka kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da na shirya kuma zan gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Zuwa yau Litinin, yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000, a yayin da kuma wasu jiragen sama biyu ɗauke da Amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka. Hukumomi a lardin Hubei, wanda a nan ne cutar ta fara ɓarkewa, sun ba da rahoton ƙarin mace-mace har guda 100, wanda ya sa adadin wanda suka mutu ya kai kusan 1,800. An kuma tabbatar da wasu mace-mace 5 a wasu ƙasashe da suka hada da Faransa da Hong Kong da Japan da Philippines da kuma Taiwan. Adadin sabbin kamuwa da Hubei ya dan dara na ranar Lahadi, to amma ya dan gaza na ranar Juma'a da Asabar. Jami'an China sun ce wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ta shawo kan annobar. To amma Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya aika da wani sako jiya Lahadi mai cewa da wuya a iya hasashen inda wannan annoba ta dosa. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran a shekarar zaɓe ba. Rouhani ya faɗa wa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaƙi da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaɓen shi a watan Nuwamba mai zuwa. Ya ƙara da cewa Amurkawa ba yaƙi suke buƙata ba, da yake sun san irin illar da hakan ka iya janyo musu. Sa-insa da ke tsakanin Amurka da Iran sai ƙara ƙaruwa take yi, kuma har tsakanin tsananin hakan ya kai matakin da rabon da aga irinsa tun bayan rikicin garkuwa da Amurka da Iran ta yi shekaru 40 da suka shige. Shawarar da Trump ya yanke na janye ƙasarsa daga yarjejeniyar takaita shirin nuclear Iran ta shekara ta 2018 tare da sake ƙaƙabawa Iran takunkumi na daga cikin dalilan da suka janyo sa-insa tsakanin ƙasashen biyu. Amurka da Turai sun samu rarrabuwar kawuna game da dangantakar da ke tsakanin ƙasashen na yankin Atlantic bayan wani muhimmin babban taro game da tsaro da aka yi a Jamus a ƙarshen mako, wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa da kuma jami'an soji. Ƙasashen Turai sun zargi Amurka da kin amincewa da ra'ayin nan na dunkulewar al'ummar duniya, amma kuma Amurka ta ce har yanzu kungiyar na cikin yanayi mai kyau. Shin wani yanayi wani shin wani yammacin duniya ne ke ci gaba ko kuwa kowane koma baya take ga Amurka, tawagar Amurka a wurin taron? Amsar wannan tambaya a bayyane take, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke cewa,
"The West is winning. We are collectively winning. We're doing it together."
Ya ce yammacin duniya na samun nasara, muna samun nasara baki ɗayanmu, tare muke yin galaba. Tabbacin hakan a cewarsa shine yadda Amurka ke kare inda kasashen kungiyar NATO suka yi iyaka da Russia, da kuma yadda Amurka ta jagoranci galabar da aka yi kan ISIS.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, zamu leka jihar Yobe, Najeriya, inda da yammacin jiya ne wasu gungun mayakan kungiyar Boko Haram suka yi yunkurin kai hari jihar, al'amarin da sojojin suka ce sun fafare su. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Mayakan na Boko Haram da suka yi yunkurin kawo hari da maturu babban birnin jihar Yobe, gabanin haka rahotannin da ba tabbatar da su ba na nuna cewa sun faro ne daga garin babban gida, helikwatar karamar hukumar Tarmuwa. Ko da yake har yanzu ba a da tabbacin abin da ya faru a garin na babban gida, duba da yadda ake zargin sun yi raga-raga da hanyoyin sadarwa na garin, ta yadda kiran layin waya baya shiga ko fita daga wannan gari. Dundunar sojojin Najeriya, wacce ita ma bata ce komai akan ko wani abu ya faru a garin na babban gida ba, amma ta tabbatar da cewar ‘yan Boko Haram ɗin sun yi yunkurin shiga da maturu, inda ta ce dakarunta tare da taimakon jiragen yaƙi sun wartake su. Karamar hukumar Tarmo da mai nisan kilomita 50 daga birnin Damaturu, da a baya wani bangare ne na karamar hukumar Damaturun kafin a raba su, so biyun duka sun yi tufama da fuskantar yunkurin farmaki daga masu ikirarin jihadin. Alhaji Bello Arabi da ke zama sardunan Damaturu na tunanin akwai abin da ya sa Boko Haram suka kulla falansu a kan garin na Damaturu da ma jihar Yobe baki daya.
Boko Haram din nan suka yi wo gayya, suka kwararo za su shigo jihar Yobe, domin mun gane yanzu duk gaba ɗaya target ɗinsu Yobe da Borno ne suke so su lalata. Kuma an san cewa idan aka lalata Yobe da Borno, to an samu hanyar shiga a lalata arewacin kasar nan gaba daya. A samu dama, a samu rud na shiga Borno da Adama har a mamaye sauran arewacin kasar, abinda ake bukata kenan.
Wannan yunkurin kawo hari a garin na Damaturu na zuwa ne yan kwanaki bayan wani mummunan hari da mayakan na Boko Haram suka kai a garin Auno akan matafiya. Ko da yake rundunar sojin Najeriya da gwamnatin kasar na ikirarin cewa sun karya lagon kungiyar na Boko Haram, amma masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba na da ta baba.
A ce yan Boko Haram sun zo sun kawo hari baya nuna alaman cewa ana samun nasara. Shin nisa har yanzu kusan shekara goma na goma sha ɗaya an kasa mulkushe wannan tawaye na ɗaya kenan. Na biyu kuma abin da nake so ka lura, kullun gwamnati na ta ra'ayin kullun tana ce a'a ba a kaza, wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai bane. Gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta. Hukuma ta ce ta gaza an zo duk abin da ake ciki sai ana yi ne da fatan alheri a ce ai muna nasara. Ko da yake abubuwan nan ba su tabarbare kaman yadda Boko Haram suka taso ba, amma gaskiyan abin shine da sauran rina aka ba.
To sai dai kuma mai bincike kan ta'addanci a kasa da kasa Win Commander Musa Isa Salman na mai cewa akwai bukatun a fuskanci shi kansa yanayin irin na ta'addancin.
Bincike nuna cewa kasashen da ke da kungiyoyin da suka ta'addanci ya fara ya zo daga kungiyoyin da ke da ta'addanci suka fara suka yi average shekara 33 ana fama da irin wannan. Idan ku ka duba ka ga cewa yawancin wannan ta'addanci da ake magana na Boko Haram kusan shekara 10 kenan. Kuma idan ka duba kungiyar Boko Haram daman can kungiya ce ta 'yan ta'adda, saboda haka idan ka duba a ce wai a yanzu ma shekara 10 ne da suka wuce, ba wai ina cewa abun bai da tsauri bane, amma bincike ya nuna cewa yawancin kasashen da ke fama da irin wannan sai sun yi kamun a ci galaban shi gaba daya a ce an wuce sun nuna cewa sai an kusan shekara 33.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, wanda yanzu a 10:30 ƙarfe 12:10 na dare. yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya.
To an kai har-harar rokoki da dama a wani sansanin soji a Bagadaza, babban birnin Iraki, wanda ke dauke da sojojin gamayya da ke karkashin jagorancin Amurka. Ba a samu waɗanda suka ji raunuka ba a harin na ran Lahadi a shiyar Green Zone wanda ke kusa da ofishin jakadancin Amurka, a cewar wani mai magana da yawun rundunar gamayyar. Harin na daga cikin hare-hare na baya-bayan nan da ake kaiwa ma rundunar haɗin gwiwar. Ba a samu wanda ya fito ya ɗau alhakin kai wannan hari ba. A watan jiya ne wani babban janar a Bagadaza, Kasim Sulemani, ya rasa ransa a wani hari da Amurka ta kai a birnin. Kwanaki kaɗan bayan nan kuma wasu jami'an sojin Amurka sun samu raunuka a harin da Iran ta kai da makami mai linzami kan wani sansani a Iraki. Rundunar sojin ƙasar Siriya sun kame ƙauyuka da dama a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar, da kuma lardin Aleppo mai makwabtaka da lardin na Idlib, a ƙoƙarinsu na ƙwato yankin daga hannun 'yan tawaye. Rahotanni na cewa dakarun da suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad sun kame ƙauyuka da dama da ke kusa da garin Khan Sheikhoun a lardin Idlib da sauran ƙauyuka da dama da ke Aleppo, wanda ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawayen na tsawon kusan shekaru 8. Ƙungiyar Rajin 'Yancin Ɗan Adam da ke sa ido akan yaƙe-yaƙe, wadda ke da masu bincike da dama a faɗin ƙasar da ta daɗe tana yaƙi, ta ce an ɗau tsawon lokaci ana gwabza faɗa tsakanin sojojin gwamnati a gefe guda da kuma 'yan tawaye da masu ikirarin jihadi a ɗaya gefen. Wata kotu a Mogadishu, babban birnin Somalia, ta yankewa wani jami'in gwamnati hukuncin ɗaurin shekaru 3 saboda laifin kasancewa tsohon ɗan ƙungiyar mayakan Al-Shabab. Kotun na zargin Nur Ali Ahmed Ali ne da dama da zama ɗan ta'adda, kuma ya gaza sanarwa hukuma ta hanyar da ya dace yayin da ya fita daga ƙungiyar. Yana ikirarin ya fita daga ƙungiyar ne tun a shekara ta 2010. A yayin zaman sauraron ƙarin, Ahmed ya kafe akan sanarwa da hukuma sa'ilin da ya gudu daga ƙungiyar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya, inda gwamnan jihar Barna Farfesa Babagana Umar Zulum ya kai ziyara jamhuriyar Nijar domin ganawa da 'yan gudun hijira fiye da 120,000 da yanzu haka ke samun mafaka a Nijar sakamakon rikicin Boko Haram da ya raba su da mahallansu daga wasu ƙananan hukumomi a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu na ɗauke da wannan rahoto.
'Yan gudun hijiran da ya daskara da mata da maza da ƙananan yara, wasunsu sun shafe shekaru 5-6 ne na samun mafaka a jamhuriyar Nijar ɗin, ganin yadda ƙananan hukumomin nasu ya fada a hannun maharan Boko Haram kafin daga bisani jami'an sojan Najeriya sake ƙwato su. Waɗannan ƙananan hukumomi dai sun hada da Abadam da Guzamala da Kukawa da Mobar, wanda dukkanin su kasance daga arewacin Borno. Gwamnan ya ce cikin waɗannan mutane kimanin 120,000 da ake da su a jamhuriyar Nijar ɗin, ana da magidanta fiye da 30,000 wanda dukkanin su ke buƙatar tallafi, don haka ne ya wanke kafa ya yi tattaki har zuwa jamhuriyar Nijar ɗin. Ga ma abin da ya shaida mini kan yadda al'amarin yake da kuma gudunmawa wanda suka kawo ga waɗannan mutane.
Dalilin da ya sa muka zo, muna da mutane na Nijar kamar 120,000 a ƙasar Nijar. Mun zo ne mu gansu, mun zo ne mu tallafa musu. Mun zo da abinci, shinkafa 25 kg 25 kilo 25 15,000 biski kilo 25 15,000 mai galan 15,000 atumfa 15,000 da kudi miliyan 75 don saboda mu ba mata 15,000 din. Alal hakika mun gode a federal government a karkashin shugaban kasanmu na Buhari shine ya bada wannan shinkafan ta mutanen customs suka ba mu. State government ma ya bada biscuit 15,000 din da masara din da tumpan da kuma mai din da kudin. Amma babban abun shine muke son mu tabbatar cewa mun mayar da mutane akai waka. Shi ma gwamnatin tarayya suru notice development commission suna kokarin mu gina gidaje. Jami'an tsaro ba sun ba mu kadin kai suna kokarin cewa an kore ma da a wannan wajen mu mayar da mutane kai waka. Kuma fi sabilillahi sojoji sun yi aiki a manufatar yau shekara su uku ba taba yanke su. Kullum suna nasara. So muna godiya Allah tabbatar.
To ko me in Najeriya mazauna Niger din ke cewa ne game da wannan tallafi da gwamnati jahar Borno ya raba musu.
Sunana Kaltum Ibrahim Isa ne rabar Lakwat government.
Daga Abadan kika zo yanzu
daga Abadan na zo ya ga nan Adifa.
Adifa Niger.
Wallahi eh a Niger kenan muna godiya muna wa gwamnatin mu godiya so 100,000 Allah ya saka mishi da hairan ubangijin rahama ya biya shi.
Da me aka ba ku ne?
An ba mu naira 5,000 an ba mu turmin zani. Gaba ɗayan mu matan da muke nan. Ubangijin rahama ya kare mu gaba ɗayan mu kuma Allah ya maida mu garin mu.
Kamar shekaran ki nawa ko kuma watan ki nawa nan?
Gaskiya tunda aka yi hijira shekara na 6 a garin nan.
Sunana Aminu Muhammadu.
Daga ina kika zo?
A Doron Baga.
Gashi na gan kwanan garin Difa ko?
Gudun hijira ne ya kawo mu.
Shekaran gidan nan?
Wallahi shekaran mu 6 a nan gari.
Tun da shi gwamna ya zo don ganin ku.
Wallahi mun gode. Allah saka da alheri, Allah ba kara mishi girma, kara mishi daukaka.
To da me aka ba ku?
Wallahi an ba mu 5,000 da turmi guda.
Kairu gwani aje.
Daga na gazo.
Daga Damasak.
To ga shan da sa na ganka ni jabu gwamna ya zo zai taimaka muku. Me zaka ce?
To zance alhamdulillah. Alhamdulillah da abinda Allah ya koma na. Zance Allah ne ya koma na kawai. Allah ya sa shine kafara. Allah ya sa Allah sa mu samu sauki.
To ya rayuwa take gare ku anan ganin cewa kun zo kasar mutane ne ba kasar ku ba.
Mun zo kasar mutane. Ba abinda muka gani na wahala.
Yanzu haka dai akwai ƴan gudun hijirar Najeriya a garuruwan Tumur da Boso da Difa da Gwam da garin Dogo da kuma garin Gwanzam da dai wasu ƙauyuka dake jamhuriyar Nijar din. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. To idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya za a ji cewa
Your Excellency kana cikin gwamnoni da ake ganin cewa kuna hannun daman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya. Najeriya ta arewa tana fuskantar kalubale iri-iri kama daga sha'anin tattalin arziki zuwa sha'anin tsaro. Ku da shugaba Buhari din nan me kuke yi ne a game da kalubalen arewa ne a yanzu?
To kalubalen ba na arewa kadai za a ce ba na Najeriya tunda shi Babu Buhari shugaban kasar Najeriya ne gaba daya. Amma ka san ƴan kwanakin baya da suka wuce an yi economic team wanda aka gayyato ƙwararru daga sashi daban-daban na Najeriya domin su zo su duba abin da namu ƙwararrun na cikin gida suke yi domin a ƙara kada shawara a ga me za a yi. Amma ina so in gaya ma cewa akwai abubuwa da yawa akan hanya wanda kuma na tabbatar arewa za ta amfana kuma ƙasar za ta amfana.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Alhaji Badar Abubakar a tattaunawa ta musamman kan batutuwan da suka shafi jihar Jigawa da ma ƙasa baki ɗaya. Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin cikakkiyar hirar. Haka kuma idan aka biyo mu cikin hantsin za a ji cewa jama'a assalamu alaikum. A cigaba da bin diddigin haƙƙin wasu 'yan kasuwa da suka ce ƙungiyar masu ƙananan masana'antu nasu reshen jihar Kano ta cuce su maƙudan kuɗaɗe. Wannan fili ya zanta da dukkan shugabannin ƙungiyar da suka haɗa da na jihar har ma da na tarayya. A makon da ya gabata mun kawo muku wani ɗan kasuwa mai suna Nasir Abubakar wanda ya ce ya kai shugaban nasu na Kano ƙara kuma har ya samu nasara. Kafin daga baya lamarin ya taɓarɓare. Ku biyo mu domin jin cigaban shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunal. Shirin ciki da gaskiya samu magana da shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu na Kano Maniri Sagagi. Kan ƙara da ɗan kasuwa Nasir Abubakar ya shigar da ta kai ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC, inda Nasir ya ce har kotu ta yanke wa Nasir Sagagi hukuncin ɗaurin shekaru 7 ba zaɓin tara. da umarta sai biya shi sama da naira miliyan 8 da ya karba a wajensa tayi mai sarkakiya in za a tuna yayin da Nasir Abubakar ke cewa sagagi ya samu ficewa daga gidan yari bayan samun beli dan daukaka kara amma bai daukaka ba Manir Sagagi ya ce a'a ya daukaka kara kuma dan haka ba zai so kace nace kan batun dake gaban kotu ba
yawa shi ne wanda yace labarin da ya bamu ya kai ka kara harabun ya shafi FCC har an yanke maka hukuncin daurin shekaru 7 amma ka nemi ka samu bili za ce ne ma an dakatar da hukuncin saboda samu a daukaka kara ka ci na magana
to ai kaga ni abin da nake faɗa a Alai Nasiru da abin da aka ce ana kotu kuma bai kamata ni ma a bi ina kan magana ta kun da magana ce da aka ji kotu kuma ake challenge ake yi a hanyar in tajjeni issues kuma da su kaga bai kamata ba da abin da yana gaban hukuma ba abin da yake fatimin da ne ko in ce na kungiya da ya kamata in ta magana a kare aika ba ni dai a tunanin yake ko da ya faɗi ya ce an yi hakan ya faɗa kuma ya ce an faɗi a harfi kawai abin da yake gaban kuma ko ta aza kudin yi ba a kan magana ba ne a kan ba yana ta gaske
wato abin da ake magana wannan maganar yanzu ba ta gaban kotu za a iya cewa tun da riga an yanke hukunci kai kuma ka kai kara wata kotun an ba da dama ka ɗaukaka kara kuma ba ɗaukaka ba maganar kamar ta tsaya a nan
to ai abin da nake magana ka gane shi ya ce maka an kai kara an yi hukunci kuma an je a court to ka ga magana tana gaban kotu abin da nake magana ka gani da shi ai zan da wani business ban da wata mu'amala da shi inda magana ce ya ce a kai kara kuma an yi hukunci kuma an ɗaukaka kara to ni in fage yanin issues ne da su ko da wani a kan magana ta ga ina ganin kamar ba haka ya kamata ba
amfani wannan Rabi Muniru Sagagi shi ne a fayyace abubuwa da suke faruwa saboda mutane su fahimce ka kuma su fahimci gaskiyar wannan lamari shi ya bayanin da yi baka ɗaukaka karar ba kuma abin tun ba rane ma abin ya wuce wa'adin wata shida da ya kamata a ɗaukaka kara shi ko yanzu baya ma ba zai iya ɗaukar wani mataki ba saboda kudinsa sun kare ba shi da ikon yin wani abu a halin yanzu
to gaskiya ni ne na ta an ɗaukaka kara so kuma in ya ta irin wannan da ni ina ganin ba magana ce da za mu kai ta waya ko kuma a rediyo ba tunda ni dai ba ya kai an kai kara kuma an ɗaukaka kara ko da haka magana tana hukumomin da suka kamata ni ga gashi ga kuma wani ba da kuma magana ce da ta ce kotu ta gaba da ni da shi ni da ni ɗaukaka kara ne ɗaukaka kara kuma ai gashi ne kara ba ba ni da kyau ni dai a tunani a mai biron a gani amma dai magana ne tana gaban kotu kuma ya gaba magana ce da ya nuka ce ne kishi da ke nuna ni a da ba hurin mun girin da
to masu sauraro kun dai ji abin da Manira Sagagi ya faɗa game da wannan batu sai dai ba za mu rufe wannan shirin ba sai mun ji ta bakin tsohon mataimakin Sagagi a kungiyar Nasiration jihar Kano Alhaji Jamilu Maraya wanda a halin yanzu ke jagorantar kungiyar da cewa tana gwagwarmayar kwato haƙin yan kasuwar ne da aka danne wa haƙin su
farko dai muna cikin wata kungiyar masu kananan masana'antu marasa galihu ta jihar Kano ni ne shugaba Alhaji Manira Sagagi shi ne sakatare da nasu ta zo aka zaɓe shi a matsayin shugaban nasu ni kuma aka zaɓe ni a matsayin mataimakin shugaban nasu aka zo maganar bashi na trust fund da za a ba mutane miliyan 5 na nuna cewa to mu muna da karancin ilimi an ce ku kuma kuna da digiririka yi kamata a ce duk mutumin da yake da ilimi ne zurfi yayin da wannan abu ya zo masa sai ya bincika a gani a tabbatar da wannan abu wannan maganar da na faɗa sai da ta zame min matsala aka ci mutunci na sai da duk inda kake zato
Jamilu Maraya waye ne ya ci mutuncin naka
su sakatare shugaba da dai sauran zababbu duk sanda na yi magana irin wannan taro za a yi a keta min mutunci saboda ina kawo rigima a kungiya kuma duk wanda yake dan kungiyar nasu ne ya san wannan gwagwarmayar da ne a lokacin. Matsayina na mataimaki dole ne in naga abubuwan da ba daidai bane yi magana a kai, musamman saboda kare mutunci na tunda ni ne tsohon shugaba na wata kungiya wanda mutanen Kano suna gani na da kima da mutunci. Sai da na ce to kaza sai ya faru, kuma sai da ya faru.
Muna so ka faɗa mana alakar ka da shi Muniru Sagagi ne. Shin a matsayinka na wanda ya hulɗa da shi tsawon shekaru, yanzu kuna gamuwa kuna hulɗa?
Wallahi ina jin mun kai shekaru ma ba mu haɗu da juna ba. Muna daɗewa sosai ba mu haɗu da shi shugaban ƙungiyar ba da ma sauran esko-esko na ƙungiyar.
Ya za ka zayyana yadda irin jagoranci da shi Muniru Sagagi wannan ƙungiyar? Domin shi ya ce mana ya bakin ƙoƙarinsa, kuma zarginsa da yake da cewa ɗan damfara ne shi ba ɗan damfara ba ne, kawai ana nema a ɓata masa suna ne.
Magana ta gaskiya ciya man baya ɗaukar shawara. Waɗanda suka birma shi ‘yan abiyar rima mushakiɗa su ne suka zo jikinsa yake mu'amala da su, kuma daga ƙarshe ma sun rabu da su hannun riga. Kowa ya kama gabansa an rabu baran-baran. Na kafa ƙungiya ta nemo wa masu ƙananan masana'antu ‘yancinsu waɗanda nasa cuta. Ni ne jagoran wannan ƙungiya, mu muka kai ƙara majalisar jihar Kano ma. Suka ci zarafina, don me zan kai ƙara a kan wannan ishu ɗin na kuɗaɗen mutane da aka rike? Na ce ku ya kamata ku yi wannan, ku shugabannin Kano. Bayan wannan akwai ƙara da na rubuta petition na tura president na nasu na ƙasa kan wannan, sai da shugaban nasu na Kano ya yi gayya membobi aka cika a office, sannan aka kira na. Ban san ma abin da za a yi ba ma a lokacin. Da na zo aka yi min kata-kata da ihu da zagi, aka yi min cewar ina nuna wa chairman siyayya bana kaza na kai ƙara. Na ce complain na kai domin mutuncin ku shugabanni ya tsira. Mutanen nan da suka zo suka ta'allaka da ku za ku nema musu bashi, in babu abin nan Allah ya sa a warware a ba su haƙoƙinsu. Kuma na damar da na faɗa sun yi magana ta gaskiya.
Wane ne kake ganin sakacinsa ne ya jawo batar kuɗaɗen nan na mutane waɗanda suka nemi lamuni?
Sakacin shugaba ne. Tunda nan ma an zuba akawun ɗin nasu na nan Kano, an zuba musu akawun ɗin su na can tarayya kuma. Ka san maganar da ake yi da ma Abubakar ya zo akawun na nasu ne ko? Na national. To account biyu ne, bayan na national da al'umma suka zuba kuɗi akwai na nan Kano wanda Maniri shi ne a signature ɗin. Nan Kano ma akwai nasu account ɗin da jama'a suka zuba wannan 19,000, 29,000, 19,000. Idan haƙoƙinmu ya samu matsala, ya samu tsaiko, to kamata ya yi na nan Kano account ɗin nan Kano na nasu. Sai a sallami mutane a ba su kuɗinsu da wannan kuɗaɗen da aka zuba a nan.
Shirin ciki da gaskiya na gayyata gwamnatin Kano da majalisar dokokin jihar su shigo shirin nan don bayyana mataki ko matsayarsu kan halin da waɗannan 'yan kasuwa na Kano suka shiga tun shekarar 2012 don kwata mai haƙi haƙinsa. Ƙarshen shirin namu ne yau kenan. Za mu kawo muku wani sabon shiri mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Nasiru Adamel Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To madalla, to idan aka biyo mu a shirin hantsi za a ji cewa
hukumar hasashen yanayi ta Najeriya, wato Nigerian Meteorological Agency, ta gabatar da rahoton hasashen ruwan sama na daminar shekarar 2020 da zai taimaka wa bangarori daban-daban musamman bangaren noma. Hukumar ta yi hasashen cewa ruwan farko zai sauka ne a ƙarshen watan Fabrairu da muke ciki a jihohin Kudu maso Kudu, yayin da ake sa ran damina za ta tsaya ne a jihohin Arewa daga watan Yuni.
To madala, ga manoma da masu sanin yanda yanayi yake, sai a biyo mu a shirin hantsi daga misalin karfe 8 da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaici.
To a takaicen zuwa yau Litinin, yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a ƙasar China ya zarce 70,000, a yayin da kuma wasu jirage sama guda biyu dauke da Amurkawa da ke killace ya tashi daga birnin Tokyo zuwa Amurka. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce sam shugaban Amurka Donald Trump ba zai shiga yaƙi da ƙasar Iran ba a shekarar zaɓe. Rouhani ya faɗa wa manema labarai a Tehran jiya Lahadi cewa Trump ya san cewa duk wani yaƙi da Iran zai gurgunta yiwuwar sake zaɓar shi a watan Nuwamba mai zuwa.
To madalla masu sauraro a nan muka karshen shirin namu ne sai kuma an zuma kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma idan shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Aisha Sule ta yana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya bada umarnin shirin sai kuma injiniya mu na yau Jimmy Cook Ni Sarfil Hashin Gumel da na hada na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.